بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا هدو جوات رمضان هجرة دبو إيرا داري هدو دا أربع إلدى شدا كما يدميك هدو أواتن أكو شكرة دبو بيورا أشرين دا بيار ألا يقدر زمامو أتكين وانا مسالة تينا قوفر أري أتكين غرين قومل akaratun alqur'ani mai girma da mai fassarar ma'anoli shi gurgurdan yadda Allah madaukakin sarki ya hore. Muna karatu a cikin suratul nur. Mun karanta daga aya ta farko har zuwa aya ta biyar da take magana akan wanda za su yi ifki ko su yi kazafi ga waɗanda suke masu imani. Allah madaukakin sarki ya ce in dai ba su kawo shaida ba, dalilin da yake tabbatar da wannan magana ta su a yi musu bulala ta malam. فجلدهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك. الله يجعل مسبولا لا كرا فاسق رب الشيطة سو كما أقول إن الله سو فاسقين وانا ذا أتوكي وهو كنتي بيون كاليشي وهو كنتي نكاليشي شين وانا سكا شي أبندا وانا الله مدوكا كنسركي أمبتا أما آية دمالا يكارنتو sune waɗanda suka tuba suka gyara ayyukansu zuwa ga Allah madaukakin sarki. Ayar da zamu tashi karatu akan ta a yau tana da dangantaka da wajen wannan mace ce ka gani a titi ka zarge ta da cewa ta yi alfasha kuma ka kasa kawo shaidu guda huɗu. Allah ya ce a maka bulala ta bada. To kuma inda hakan zai faru a gidan wani, Allah ya tsare mu, Allah ya kiyaye mu, to shi ma zaka kawo shaidu guda huɗu. In baka kawo ba, hukuncin zai zama to irin wancan ne ko da canje hukunci a tsarin shari'a. Shi da abin da zamu tadda au dokoki da hukunce-hukunce da wannan sura ke karantar da. Na'am.
Walladina yaruna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum fashahadatu ahadihim أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وَأَنَّ اللَّهَ
تَوَّابٌ حَكِيمٌ. نعم. الله madaukakin sarki yace wallazina yarbuna azwajahum wadanda suke tsargin matansu ko suke jefan matansu da yin alfasha ko aikata alfasha. Walam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum kuma babu shaidu a gurinsu, babu shaidu a tare da su kan wannan tsargin illa anfusuhum sai su da kansu da kansu. Sai Allah ya ce fa shahadatu ahadihim shaidar ɗayan su arba'u shahadatin billahi zai kawo shaidu ne guda hudu ko zai shaida ma Allah ne sau hudu. Ashhadu billahi ko ina shaida ma Allah madaukakin sarki abinda yake danganta wa matar shi wallahi gaskiya yake. Arba'u shahadatin billahi innahu la min as-sadiqin zai kawo shaidu ko rantsuwa guda hudu ya danganta ta da Allah kan cewa wallahi abin da ke fada dangane da matar shi shine gaskiya ne. Wal khamisa, rantsuwa ta biyar kuma sai ya ce anna la'anatullahi alayhi, tsinuwar Allah ta tabbata kan shi, in kana minal kadhibina, in ƙarya yake ko yana cikin maƙaryata. Wannan ayar da aka saukar da waɗancan ayoyi sai daga cikin mutanen Makka ko mutanen Madina ko Sa'ad ibn Ubada ko Sa'ad ibn Mu'az sai yake ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wannan ayar da ka karanta bana, haka nan Allah madaukakin sarki ya saukar da ita? Yace haka take. Yace wannan ayar haka take? Yace haka take. Yace akwai da mamaki, in shigo gida in tadda matata a rigingine wani a tsakaninta, in fita in ke neman mutane hudu su zo su gani, sai kaida matsala. In dai sai an kawo shaida guda hudu, wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda, wanda muka karanta jiya. Yace to yanzu mutum ya shigo gida, Allah ya tsare mu fa, karatu ne haka yazo shi, amma ba dadi Allah madaukakin sarki ya tsare mu, abin akwai cin zarafi, akwai musgunawa. Yace to mutum ya shigo gida ya samu iyalin shi da wani akanta, yace bai tahihi ba, bai magana ba, yayi sanda sadan sadan ya wuce ya nemo mutane hudu, yace zo ka gani, zo ka gani, zo ka gani. Yace haka aya take, yace haka take. Yace to Allah ya tsare. Yana bayyana irin yadda kihinsa take da yadda abin zai faru. Ai ku tsautsayi, ana komawa gida gabanin sallar isha'i, wani sai an gabo ana shiga gida kawai sai tada matar shi. Abinda ake wasaftawa a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya gani, ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya gani, sai mutun ya tada mutun a gidan shi, in ya kashe ku kashe shi, in yace ya gani bai shudu kuma sabulala yayi shiru ya bar bala'i a ran shi. Idan manzo Allah ya kawo da kai, ya dai san magana ba ta da kyau. Yace yanzu ka samu mutum a gidanka, ka dauki makami ka ruge ya mutu, a zo a tada mutum a mace, ita hira ba za ta kyale ka ba. In ka zo kuma kace ka gaibi yana lalata da matarka, a ce kawo hidu guda hudu, in bai kawo ba a masa bulala ta mada, kaga zabi na biyu ma ba shi da kyau. Yace in ya hiro kuma zai mutu da bakin ciki, in ya sake ta za a ce me yasa ka sake ta. Idan manzo Allah ya kauda masa kai, ya gari abin ya ki tiya ki tinyewa, yace ya rasulullahi abin da nake fadi fa ni fa akai da ya faru, na je gida na tadda matata da wani, na gani na ji. Yace to ka ka mutum hudu ko mu ma bulala ta ma. Yace manzo Allah wallahi na gani. Yace ko ka kawo dai shaidun guda hudu, thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 janda, ko dai ka kawo shaidu hudu, yace ko kuma bulala 80. Shi dai ya fadi abin da ke zuciyarsa, ya fitar da damuwar shi. Malamai sun tattauna, ko dai Uwaimir ko Hilal ibn Umayya, duka malaman guda biyu, duka kowane hadisi ya zo da cewa ɗaya ne ya faru da su, amma dai kuma wanne ne sababin da ayar ta sauka ɗaya daga cikin su, amma cikin kissar ta mai mutu da su. Da haka yake cewa da to ko ka kawo dai shaidu ko ma bulala ta mani. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kokari azartar da hukunci sai irin alamu na hawai wahai ya bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Za a ga ya shiga kamar ya daina wa kowa magana, za a ga jikinsa yana dan alamar daukan zafi, za a ga yana gumi, sai aka gane to wahayi ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka sai aka saurara, can da ya kare sai Allah ya saukar da wannan aya, wallazina yarbuna azwajakum, akwai sassauci, matarka tana da bambanci da matar wani ba. Sai Allah ya saukar da wannan aya. Da haka wannan aya Ibnu Katsir sai yace hadhihi al-ayatul karima farajun lil azwaj wa ziyadatu makhrajin, yace ita wannan aya budi ce ga ma'aurata, kuma wata mafita ce Allah madaukakin sarki ya musu. Idza qadhafa ahaduhum zawjatahu wa ta'assara alayhi iqamat al-bayna, in ɗayan su ya jefi matar shi da laifin zina, kuma babu yadda zai ya kawo hujja sai Allah ya ce to ga wata mafuta na an yula ina ha to yayi li'ani ga wannan matar tashi wadannan ayoyin da malai karanta suno da ake kiran su ayatul mula'ana ayoyin da ake sinanne ne ya da su a gaban mai shari'a ko a gaban shugaba ko a gaban sarki dan tabbatar da da ko dan kore da dan karbar ciki ko dan kore ciki dan tsargin mata ko kore tsargi daga kanta duk wani ana yi lafiya kalau ana zauna a yau da kullun kake tsargin matarka ka gane kuma babu hujja za ka kai ta gaban alkali ayi ta ta kare ba ita ba kai ko ka ganta da ciki kuma ka san baka da alaka da ciki kai juru kai yanka wa dan wani rago kuma a jikin matarka ko ka je karin tsiki a nemi uban shi ko kuma dali a gidanka yana gudu yaje nan yaje nan kawai ka gaba na ka bane ba sai ku tafi wajen alkali ana dan ban yadda dahi ba baya cikin ayana ya za a yi kawai a zo a rantsi to wannan mafita ce Allah madaukakin sarki ya kawo dan gane da bakin cikin da waɗansu suke rayuwa da shi a cikin gidajen su yana ji yana gani da ba nasa bane yana ji yana gani ciki ba nasa bane yana gani gari zai masa kaza zai masa kaza zai masa kaza zai masa kaza wata kalko mara mahi zai halaka shi Allah ya kima da su Allah da kuma da su Ibn Kathir ya ce dai wannan ayar mafita ce Allah madaukakin sarki ya bawa ma'aurata shine idan ɗayan su yana zargi matarsa ta aikata abin da yake ba haka ba ya kai ta wajen alkali in ya kai ta wajen alkali fa yaddai alaiha bima ramaha bihi sai yayi ikrarin abin da yake zargin matar ta sa da shi a gaban alkali da tani mai shari'a ko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi waccan matar ta shi yace na ganta da laifi iri kaza da iri kaza ya ga alkali abin da yake gani fa yahlifuhu alhakimu arba'a shahadatin billahi fi muqabalati arba'ati shuhada daga shugaba sai sa ya rantsi da Allah sau hudu kamar yadda za a kawo shi du guda hudu da ba tsaba bace ba zai ce ashhadu billahi inni la min as-sadiqina fi ma ramaitu hadihi ko din lafazin da alkali ya ga ya mashi ina shaida ma Allah wallahi abinda nace mata tayi gaskiya nake faɗi zaka faɗa sau daya ka faɗa sau biyu ka faɗa sau uku ka faɗa sau hudu dan aka zo sai biyar sai a rufe bakin ka ijuru tukunna amma wa'azi har yanzu kana da guntun mafita fa har yanzu matsalar da sauki kar ka baro ta biyar din tsinuwa ce da la'antar Allah madaukakin sarki wata kalma cikin zai sanya kariya zaka inda gaske kake mutun zai tsaya kar sai ka faɗi ta biyar din sai ce to ta biyar din in ƙarya na mata in dai ni ƙarya nake to tsinuwar Allah ta tabbata akan wanda yake wannan rantsuwar anna la'natullahi alaihi in kana min al-kadhibin ko zai ce tsinuwar Allah ta tabbata akan shi in dai ƙarya ya faɗa da haka da aka saukar da wannan aya sai Allah madauka mai Allah sallallahu alaihi wasallam yake da wannan sahabi to ga Allah ya kawo mafita je ka kira mai sakka aka je aka kira ta zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da mai gidanki yake faɗi sai manzon Allah ba gaskiya bane yace to dai ga abin da ya faɗa ga kuma abin da Allah ya saukar zai yi rantsuwa zaki rantsuwa zai ce Allah ya tsine mashi zaki ce Allah ya fishi da ki kin yadda aka ce na yadda kin yadda aka ce na yadda sai to kai fara da aka yi daya yayi biyu yayi uku yayi hudu aka masa wa'azi har yanzu kana da guntun mafita fa kar ka tsara rantsuwa ba ka da gaskiya sai haba manzo Allah sai abin da na faɗa na gani da ido na ya gani kunne na ya ji naji sumbatin da bake nake nake idan ana zamantakewa ko ana auratayya na gani da ido na yace abin ta biyar da ta faɗi yace in ƙarya yake Allah isine mashi albarka wal khamisata anna la'natullahi alayhi in kana min al-kadhibin mai imani ba zai iya yin wannan ba da aka yi wannan shi ne aka ji aya ta gaba wa yadra'u anha al-azaba to shugaba zai sauke hukunci a kanta da miji yayi wannan rantsuwar to haddi ya tabbata kan matar shi in ya ji rantsewa ya kawo ta to za a masa bulala da ya rantse sai yanzu kazafi ya sauka kan shi ita kuma hukuncin zina ya tabbata a kanta me zai dauke mata hile ya ce wa yadra'u anha al-azaba za a dauke mata menene azaba an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu lamina al-kadhibin. Ita ma za ta yi shaida guda hudu tana hadawa da sunan Allah ta ce wallahi mai gidanta kariya yake. Ita ma za ta ce ashhadu billahi innahu lakadhibun fi ma ramani biha. Ina rantsewa ina hadawa da girman Allah wallahi kariya yake abin da yake fadi bai faru ba. Za ta yi daya, ta yi biyu, ta yi uku, ta yi hudu. Ita ma da aka zo ta hudu manzon Allah ya ce ishuru sai ishuru. Ita bakin rantsi kuma azabar duniya bata kai azabar lahira ba. Wulakancin duniya bai kai na lahira ba. Tozartuwa a duniya bata kai tozartuwa a lahira ba. Fito baki koma ga Allah. In kin san yin laifi karki yadda ki dauki rantsuwa. Wanda yake riwayar hadisin yace matar hidda tayi alamar kamar za ta tirji a ranta tace ba zan jawo mutane na asara ba. Ba zan jawo al'umma ta abun kunya ba. Sai ta rafka. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alayha in kana min as-sadiqin. Yace Allah yi fihi da ita in har abin da mai gidanta yake fadi gaskiya ne to Allah madaukakin sarki yi fishi da ita. Ta dauki wannan rantsuwar ta biya. Tana gama fadin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ku tashi ku tafi. Kafin su tafi sai gidan sai ya ce mata ni fa manzo Allah na kawo ta ne gurinka dan na ga abin da na gani kuma bana bukatar abin da zai ke tare da ita inda akwai ya zaman tona wani. Manzo Allah a raba mana in ba a raba mu ba abin da nake faɗa kenan ƙarya ne. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya raba tsakaninsu. Da wannan malamai suke gani in dai miji zai kai matarsa wajen alƙali taren sai garan sai suna rantsuwa an samu fasiki auren ya lalace babu shi har abada. Da haka aka raba tsakaninsu. Sai yace kuma in ta aihu dan kar a ƙara danganta shi ga wannan mutuma. Shi kuma dan kar a ce dan zina ne. Ita uwar kar a ce mazinaciya ce. Shine hukuncin shari'a. Saboda ai ita ta rantse ne dan ta kare mutuncinta da martabarta. Don zaka ce mata manzara ce mai amfani da rantsuwa. Ta rantse ne dan kar a shegantar da danta. To in kun ce shege ne mai amfani da rantsuwa. Shi kuma ya rantse ne dan kar a ce dan sani. To ko sai aka masa abin da yake so. Da haka za a rika cewa wani dan wanci. Babu laifi. Danta ne. Me ya faru a ce ubansa ne suka yi binanne ne. Ba wani abu. Haka Allah ya jarrabe shi. Ni ma ta ta jarrabawar kenan. Allah ya tsare mu. Da haka manzo Allah ya raba tsakaninsu. Sannan kuma ba ta da haƙƙi na a bata kuɗin takaba, ba ta da aiki na a bata kuɗin shayarwa da zama da za ta yi na idda ko takaba a cikinsu. Da aka yi wannan rantsuwar aka ƙare, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ku sa ido. Unzuru. Fa in ja'ad bihi ja'adan hamshat saqaini fa huwa li sharik ibnu sahama. Sai ya ce matar tana da juna biyu. A wannan kwanciyar da aka ce an ganta da shi da ta samu juna biyu. Ita ku zara mata ido. In dan da za ta haifa ya zo da siffa kaza da siffa kaza da siffa kaza kuma ƴan kwabrinsa caro caro to wanda aka ce an ganta da shi shine uban ɗa. In kuma ya zo da siffa kaza da siffa kaza da ido iri kaza to wanda yace ba ɗansa bane ɗansa ne. Ana nan ana nan Allah ya kaddara wancan mace ta kare goyen ciki kai na kudarta ta haihu. Yadda manzon Allah ya siffata yaron haka nan yazo. Amma na kwarto ko na mai gida. Kamannin da manzon Allah ya bada na wanda aka ce an ganta da su. Aka zo aka bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari ga fa yadda aka ga yaro. Yace ba dan tarantse da Allah ba. Lakana baini wa bainaha sha'anu. Yace wallahi da mun kwashe ta da su ba dan tayirin tsuwa ba da mun kwashe ɗan kallo da sai an kawo ta nan sai an zartar da hukunci na zina ga matar aure a kanta. Yace to amma ta riga tayirin tsuwa sauran abin yana wajen Allah madaukakin sarki. Kuma abin da yasa aka ce a ce mata anna ghadaballahi 'alaiha in kana min as-sadiqin. Aka bambanta tsakanin namiji da mace. Namiji in ana tsinuwa ika jikinsa tana tashi. Kana zauna a daki sai ka ji matarka Allah ya kiyaye ta kama danka ta ce tsinan ne Allah zai tsaka ka ji uba jikinta yana daukan karkarwa. Amma ita wa za ta ji ba ta da komai ta dinka danka kulli ta ce shege tsinan ne ba ta jin komai. dakata tun aka ta wajen alƙali aka ce mata tsiluwa ba abin da za ta ji yasa aka ce to amma hina miji da yake jin tsikar jiki na tashi in ana tsinuwa to tsinewa kansa ita kuma matar da take jin tsinuwa ba komai bace to a kirawo mata fihi mata abin da bata so fihi ne yau idan kuka faheta da kai da matarka kai fihi kake cin abincinka ta kawo kayan shan ruwa ka tsallake wata kilma da ta tunkuda maka jikin kafa ka kadar da su kaga ka kumbura kai fihi sai ta rasa abin da yake mata dadi sai aka ce to gada wannan fihin mai gidanki ya kuma an ace Allah madaukakin sarki ne ke fishi da ke kuma fihin ba fa na rana daya ba ba na rana biyu ba kuma fa abin da za a masa ya huce yasa aka ce ta ce anna ghadaballahi alaiha in kana min as-sadiqin saboda fishi ya fi bawa mata tsoro akan tsinuwa Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah kai ya jarrabe mu wannan ita ma hukunci ne na gaba da zamu sabu a cikin wannan ayoyi sai daga cikin farnar da muke da akwai a jihohin musulmi yanzu ban san a ina kotunan musulunci suka sami wannan al'adar ba zai wahala in ba Allah ya taimake ka ba kai auren mace ta kawo da ta ce naka ne kotunan musulunci ba su lika maka shi ba zai wahala matuƙa da gaske ban san ina suka samu wannan hikimar ba amma dai kana tattauna da masu alƙalai da masu shari'a za su ce su ba a so a samu shege a cikin al'umma amma sun kasa ganewa kuma shege a gidan mutane bala'in sa ya fifi a cikin al'umma in ka dauko dan zina ka aje a cikin gidan mutane duka yaran gidan fa ba ƴan uwansa bane ba ba kannuwan sa bane ba yayin sa bane ba wata kilwata barnar da ake samu ta zina cikin gida tana da alaka da irin waɗannan yaran da dama ba ƴan gidan bane ba zai ci gado za a mai yanka za a danganta shi da sunan uban shi udu uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah fa illam ta'lamu abaahu fa ikhwanukum fid dini wa mawali za ka ga dokoki ne an kare ayoyi da yawa kawai saboda kar a ce wani yaro dan zina ne wani yana daurewa mazinata da yawa ginti yana daurewa mata da yawa ginti saboda suna ji a jikin su in sun yi kamar suna da koba duwa da tai kawai ai mata abin da kai babu lifi ne gida ya dage a bahiran zuwa ya kori dan da ba nasa bane ba sauran hukunci yana wajen Allah madaukakin sarki amma kotu ta tsayu akan sai an ba mutum dan da ba nasa bane babu adalci a cikin wannan al'amari wallahi na taba halattar wata shari'a wanda suke da alaka da ita in sun ji ina neman afuwa amma dai na zauna ga ni ga alkali ga lawyer da suke kare shari'a lokacin da nake rubutuna na master na bibiyi kotuna da yawa to ɗaya daga cikin cases din da na bibiya mutum yayi rantsuwa da Allah shi da ya saki mata salafiya kalwai sake ta ba ta da kowace irin matsala zan yanyanke wasu abubuwa dan na tabbatar wata kin zai iya jina wanda abu ya shafe su yayi rantsuwa da Allah ya ce wallahi tallahi ba ta da problem na komai kuma an samu shekaru yace kuma an ba taba samu matsala ɗan hizba na gari kaza sun taba kama ta da laifi sun dauko ta sun danka ta a hannun hukuma da laifi irin kaza bata ji ba bayan wannan kamun aka samu tsawon shekara tsautsayi tsakanin zagaye-zagayenta sai ta samu wata sama aka kai kotu wai ana so shi wannan mutumin ya karbi dan yace ba dan sa bane ba aka yi ta musayar magana a gaban alkali da lauyoyin su ita ma da lauyoyinta aka akai shari'ar wallahi aka kare abin da za a kare a cikin bayanansa sai ya faɗi wani abu na kuskure wanda bai da alaka da shari'a na kin faɗa abin da saboda shi ba zai iya bayyana wani case ne nake sai yace akwai abu kaza da gani shine zai taimake shi sai alƙali yace ku daure mishi kawai daga wannan hikimar aka sa shi a cell aka kulle da aka tashi ya aka yi da shi ya aka yi da shi wallahi ta'ala a'lam muka rungumi kayan mu dai muka sake komawa ɗakin alƙali alƙali yace dan cucin uwa in ya san wata ai bai san wata ba saboda haka waccan gabar da ita ake so a kaba shi lalle wannan cikin da aka yi a titi tunda ya taba auren matar to sai ya yadda cikin sa ne ya karbi dan ya mai suna ya dawo da shi ya fada a cikin ƴaƴansa sai Allah wani zalunci ne fa wannan lawoyin da suke kare shi yadda suka yi maganganu sai na sha mamaki lawoyin da suke kare shi da suka yi maganganu sai na sha labari amma dai ba kin tsina bane ba abu da laifi biya daban ba a nemi shawara ta ba ba tsurku na zo ba ba kulmi na zo ba nayi abin da zan yi dai na karba nan da zan karba na fita sai nace to in ku irin wannan rayuwar biki ahe muna cikin hadari mace a sake ta tayi shekaru tayi cikin shege an san yar iska ce ko ta ce fada aka ce innal ladina yarmuna almuhsanati thumma lam yatu bi arba'ati shuhada sai da aka ba musana amma ita wannan an yadda mutuniyar banza ce lalatacciya ce ba ta da kamun kai har a tantsa ga komar hukuma amma yanzu a ce mijinta sai ya karba wannan abin yana da abin da yake da bukata lalle a kotunan shari'ar musulunci inda bukatar gyara ayi gyara a wannan kuma na da tunani duk arewacin Najeriya kusan matsalar iri ɗaya ba a yadda ba wai a samu dan shege kuma akwai ayen shegu kawai dan shege ne kawai uba ya ga laifinsa uwa ta ga laifinta a tsarkake cikin gidaje dama an kawo shari'ar ne dan a tsarkake cikin gidan mutane duk wanda ba dan gida bane kar a ganshi a gidan wannan shine hadafin shari'ar musulunci in kuma an shigar da shi to kuma barnar da aka ta shigarwar wallahi ta fu bala'i akan a ce ba a shigar da shi din ba Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu na'am walaula fadlullahi alaikum Allah madaukakin sarki da ya sa wannan doki din sai ce ba dan falalar Allah akan ku ba wa rahmatuhu da jinkan ku la harajtum wa la shaqqa alaikum kaseerun min umurikum yace wallahi ba dan Allah na tausayin ku ba da kun samu kunci da kun samu damuwa abubuwa da yawa da sun dame ku ashe wannan shari'ar Allah ya shar'anta ta ne dan a cire wa mutane damuwa da kunci a ransu to kuma ko tuna da sunan musulunci su dawo muku da su sun cire falalan Allah da rahama akan ku falala fadlu ba alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah tawwabun kuma shi Allah madaukakin sarki mai yawan tuba ne har wannan rantsuwar da akai har wannan tsinuwar da akai duk wanda ya dawo ya ƙaryata kansa ya tuba zuwa ga Allah to Allah zai karbi tuban shi yanzu ba an rantse ba Allah ya tsine mashi albarka ba an rantse ba Allah ya fiji da ita idan ta dawo ta ce na gane kuskure na nayi ba daidai ba tabbas abinda mai gida ya faɗa gaskiya ne na yadda nayi wannan laifin Allah ya fi Allah zai yafe mata shi din ma an ya dawo ya ce na mata kazafi na cuce ta ba gaskiya bane ba tsinuwa da nace ina neman Allah ya yafe mu wa anna Allah tawwabun hakimun Allah ne matukar hikima da cikin abin da yake hukuntawa yake tsarawa wannan abin da Allah ya ajiye wallahi babu abin da yake hikima a duniya kuma idan ba ai wannan ba wallahi ba za a taba zama lafiya ba du alƙalin da ya bada da a gidan da ba gidansu bane wallahi ba zai zauna lafiya ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ba wani uba da yana kallon ɗansa ya san ɗansa ne ya ki karɓarsa ya rayu a wani gidan da ba nasu bane to nan ba zai taba jin ƙarshen aljanna ba haka manzo Allah ya wa uba barazana yace ita kuma ba wata uwa da za ta dauki wani da wanda ba na gidan bane ta kai gidan ta san dan ba na gidan bane wallahi ba za ta taba jin ƙarshen aljanna ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to idan an wa uwa wannan barazanar an wa uba wannan barazanar uwa ta san dan ba na gidan bane alƙali yace he an dauka an kai wannan gidan shi kuma he a bashi aljanna wallahi ba za a bashi ba shi yasa hadarin alƙalanci yana da yawa masifar da take cikin alƙalanci tana da yawa yasa ake cewa man wulli alqaba'a faqad biha bighairi sikini duk wanda aka ce masa alƙali ne to an yanka shi ba da wuka ba kiyya an sa gaban sa gabas an yanke an zubar da jini amma wallahi ba za a gani ba saboda masifar da bala'in da take cikin ta wannan fa a kotunan shari'ar musulunci da alƙali ke da dama 100% barantana kotunan mai irin da yanzu Allah ya tsare Allah ya kiyaye ko abin da kai ci da yawa za ka ga rububi suke fama suke kamun kafa suke a ba su alƙalanci wasu sai sun yi zina wasu sai sun yi kawalci wasu jihohin akwai abokina dokta ne akan shari'a ya nemi a bashi alƙalanci aka ce ba za a bashi alƙalanci ba sai ya tayawa ne kwana a hotel sannan a bashi alƙalanci yace in ku haka ita ce alƙalanci yace har abada ba ne ba alƙalanci ba jaga ba ne ba wallahi kar kar a tsawo da lunci wani amma ɗaya ne wallahi daga cikin jihohin mu ba za a baka ba sai ka je ka samu wani kun kwana da shi tunda takarda aka bashi da ya je ga hararrama abin da yake faruwa ya fito shi kuma ya buga waya sai dama kai da iska ta kawo so. Wai hidan da bai yadda ba a kwanda shi a otel shi ne da iska. Ya ce, in ku wannan shi ne alƙalancin shi, na rantsa da Allah har abada ba zan alƙalanci ba. Ya haƙura da alƙalancinsa, ya shiga cikin buga-bugar rayuwar shi, yanzu Allah ya ajiye shi a gunda shi ne ya fi alkhairi a kan wannan tsari. To, irin wannan a ce da shi ne, wai sai ka yi wannan a baka alƙalanci, akwai bala'i. Wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ta ɗauki alƙalan duniya guda uku ne. Biyu, sai Allah ya ƙona su. Sai ne yake da mafita a wajen Ubangiji. Ya sa rayuwar mun ka kalle ta akwai lalacewa fa da yawa a cikinta. Allah maɗaukakin sarki ya rufa mana asiri. Sai aya ta gaba.
Inna alladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
نعم الله مدوكاكين سركي سيشي غواته كنش الندبا وتمسألة تدام الأمة المسلمين أذاما لمن ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الذين جاءوا بالإثم يتتبس waɗannan da suka zo da ƙirƙirarriyar magana, magana da ta juya akalar al’amura ba daidai take ba, ina abin da ake kira ifku. Allazi qallaba shay'a an zahiri, abin da zai juya abu daga zahirin safari ya koma baki, haka aka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yasa Allah ya kira shi al-ifku, ana ganin abu fari ne amma sai ya koma baki. Sai ta usbatun minkum, wanda suka kawo wannan matsalar suka kirkira ta, Allah ce taron jama'a ne a cikin ku. Usbatun minkum, ba mutum ɗaya ne ba, ba mutum biyu ne ba, ba mutum uku ba ne ba. Amma dai cika makin labarin kafin Allah ya ƙare labarin da yake, la hadath hasabuhu sharran lakum, kada ku yi tsammani fa wannan abin sharri ne a gare ku. Kada ku yi tsammanin an cutar da ku ne, kada ku yi tsammanin musgunawa ce. La tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum, Allah sai ko kadan abinda aka yi muku din alkhairi ne a gare ku. Li kulli mri'in minhum, ga kowa cikin su, maktasaba min al-ithm, yana da abinda ya kirkira ma kanshi na zunubi. Duk wanda ya tsoma baki cikin matsalar ya faɗi kalma daya, to yana da zunubi a wajen Allah madaukakin sarki. Kuma al'umma matsala sai da ta shafi al'ummar musulmi, sai da aka yi wata guda cir, Allah ya yi shiru, manzon Allah bai samu fita a kanta ba. Kai ko ka san duk matsalar da aka kawo ta garin nan aka yi wata daya, kai ka san gidan da bata shafa ba daidai ku ne. Kuma Allah ya ce li kulli mri'in minhum maktasaba min al-ithm, kowa yana da abin da ya dauka na zulubi a cikin wannan matsala. Wallazi tawalla kibarahu, ya ce wanda ya tsinci girman laifin, wanda ya tsinci girman matsalar, lahu azabun azim, Allah ce shi kam yana da azaba mai girma, wallahi sai na azabtar da shi. Ibnu Katsir yace daga wannan ayar da malam ya karanta har zuwa aya ta 20, yace hadhihi al-ashru ayat kulluha nazala fi sha'ani Aisha ummul mu'minina radiyallahu anha. Wannan ayoyin guda 10 dukkanin su sun sauka ne akan lamarin nana Aisha uwar mu'minai, Allah madaukakin sarki ya idar da shi. Allah ya dade ita. Hina ramaha ahlul ifki wal buhtani min al munafiqina bima qalu min al kadhibi bahat wal firyatu allati ghara Allah ta'ala laha wa li nabiyhi salawatullahi wa salamuhu alayhi. Wannan ayoyin sun zo ne dan Allah ya wanke nana Aisha dangane da ƙarya da kire da aka yi mata, wanda munafukai ne suka yi mata, suka faɗi ƙarya. To Allah madaukakin sarki sai ya saukar da wannan ayar, yana mai ba ta kariya, yana mai kishin darajarta, yana mai kishin martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Lokacin da suka yi mata wannan, suka gaya mata abin da aka yi, Allah sai ya saukar da bara'atta, kubutarta da tsarkinta, li'ardir rasul, Allah ya saukar da wannan ayoyin ne a kare martaba da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ita innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli mri'in minhum maktasaba من الإسلام. Ita matsalar inda zamu bibi tarihin ta a dunkule matsala ce dubuwa matsala ce mai tsawo amma Imam Ahmad Ibn Hanbal kamar da Ibn Kathir ya kawo dogon hadisi akan ta wanda ya rawaito ta hanyar Abdurrazzaq ya karbo ta hanyar Ma'mar shi kuma ya karbo ta hanyar Zuhri sai kuma Zuhri yace ga tabi'an da suka bani labari a cikin akwai Sa'id ibn al-Musayyib akwai Urwatu dan Zubair akwai Alqamatu ibn Abi Waqqas akwai Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbata ibn Mas'ud dukkanin wannan hudin nana Aisha da kanta ta ba su labarin abin da ya faru Aisha batar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka ga mata abin da aka ga mata take ba su labarin sai take ta ga abin da yake faruwa Imam Zuhri yace dukkanin su sun ba da labari da abin da nana Aisha ta ba su labari yace kuma kowanne na haddace hadisin shi kowanne na haddace kalmomin su amma wani ya fi wani kiyaye asalin kalmomin da nana Aisha ta ba sa wani kuma ya fi tantancewa a wajen ba da labari take da take to shi kuma sai ya hada hadisan duka guda hudu sai ta da kissa sai ba da labarin akan abin da ya faru sai ce wa qad wa'aitu kull an kulli wahidin minhum alhadith alladhi haddathani wa ba'dhum kowa ba'd hadithihim yusaddiqu ba'd dhakaru anna Aisha ta zawjan nabi sallallahu alaihi wa sallam qalat suka ce nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce me nana Aisha ta fada tace al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine duk lokacin da ya tashi zai tafi tafiya go sai tafi yaki yakan tara matansa sai ya musu ƙuri'a ita ce al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan yana daga cikin sunonin da wata kilma su gida ba sa yi idan kana da baki mata hudu daya biyu uku hudu ka zo bakin ta hudu kai tafiya ta kama ka zaka je Lagos training na kwana 10 wa zaka dauka a cikin matarka na wace bakin ta zo don ka je kai kwana 10 ka dawo fa kai ka rika tsallakewa ka rika tsallakewa har sai ka rama mutu goma su ko ya za a yi to ita ka'idar idan mutun yana da mata da yawa idan tafiya ta kama ka da zaka yi irin wannan kwana 10 kwana 5 kwana 7 kuma kai ga ka akrabu kan la ustazu da gemu da kamala da komai a hotel da yan fitifitin mata akwai matsala gari ba naku ba ga kudi ga hotel ga abinci lafiyayye ga AC ga dadi karka tafi zabi dai a cikin matarka ya zaka zaba shine ka zo ka tattara su sai ka jefa musu ƙuri'a in Lagos zaka tafi karuta musu Lagos sai ka sa gumel sai ka zo a takarda na'am zaka dole ta dauki gumel sai ta hare dakin ta dole ta dauki gumel sai ta hare daki dai ma ta dauki gumel sai ta hare daki dai kuma sai ta zabi Lagos sai ta tace yau kan yara dake ta bar hire da ka ita Allah ya tiyar da ita sai ta ce to al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk lokacin da zai yi tafiya yana yin ƙuri'a ne a tsakanin matan shi to ran nan da ya tahi yin tafiya ta ce ni ma sai aka yi ƙuri'a a cikin matansa a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka yi wannan ƙuri'a ta ce fa kharaja fiha sahmi sai Allah ya tabbata ni ce mai rago a wannan tafiya din wa kharastu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh sai mun to muka yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa zalika ba'da ma unzila alhijab wannan abin ya faru a bayan Allah ya saukar da ayar da yayi umarni a sa hijabi dama ta yadda kaga matan Hausa haka suke ba hijabi in ta fito kawai zaka iya gane ko wace ce fuskar ta a fili wane ne ana iya ganin ta zaka iya shiga gidan mutum zaku iya zama ku ta abinci matarsa tana sa hannu kana sa hannu duk ayi wani abin da musulunci yake wannan abin jahiliya ne a daina in ka dawo yanzu jahilci kake tace to an saukar da ayar hijabi sai zama to ni ce abokiyar tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ka'ida sai manzon Allah ya ware mata ita ma convoy din ta akwai rakumin da za ta hau akwai haudaci shine wannan darbuka dakin da ake a dora akan rakumi sai tace to in aka tahi tafiya za ta zo ita ce yar su wurwuri a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar karama har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare da wata ya bar duniya na Aisha shekara ta 18. Ta Allah ka ga mun labari idan ka aure mace a shekara 13 ya nauyin ta yake. Ta Allah idan tafiya ta kama ku ba aka iya saba kanka baka tafi. Wala ku a bani zaka saba kanka kai tafiyar ka. In kuna tafiya ta yi ma kuka yunwa take ji ta gaji daga koyi a barka ta cigaba ta bai kai kilometer 4 ko 5 da ita. Sai ta mana na Aisha da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ware mata rakumi aka ware mata daki sai ware wasu karata sai ya ce wannan ku ji da ita sune bodyguard ɗinta sune security ɗinta sune drivergunta sune kaza saka inda to sai inda higa wannan daki suka tabbatar ta higa sai su kama wannan gofar chot sai su dora akan rakumi in suka hirya za su ba wa karukumin kariya gaba da bayan sai a ci gaba da tafiya aka akai ta tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nana Aisha sai to a wannan lokacin da aka yi tafiya din da ne za su dora ni akan wannan haudar din in za a sauke su sauke in za a yi tafiya ina cikin ta har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji inda zai je har aka yi yaki har aka juyo muka dawo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadana wana min al-madina muka kusa shigo a garin madina adana lailatan darrahil to watan wata rana an ya da zango dare yayi gari yayi sanyi sai manzo Allah ya ce a tashi a tafi amfanin tafiya cikin dare da sanyi ne akan ci tafiya mai nisa ba tare da an takura ba sai manzo Allah ya ce a zo a tafi tace to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a tafi ita ne ko bukata ta dan adam ta kama ni tace na je na biya bukata ta na dawo zan shiga cikin wannan dan darbukar tawa tace na shafa kirji na sai na ji karkata ba ta wuyana a ta da suwa mace din tana tare da mijinta tana cin ado ta tukwalliya dan haka sarkokinta na gwalagwale da wai ta sa saboda ita sarabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiya din tace ta shafa kirjinta sai ta ji wannan sarkata ta tayinke ta tsire saka tana da yakini inda ta je biyan bukata anan ta yadda zobanta ko ta yadda sarkata sai ta koma domin ta dauko faraja'atu faltabasu ikdi na koma domin neman wannan sarkatawa fa habasa nibtiga'uhu neman wannan sarka sai makarar da ni wa aqbala rahatu allazi kanu yurahiluna bi fa hammalu haudaji farahaluhu ala ba'iri allazi kuntu arkabu wa hum yahsabuna anni fihi sai lokacin tafiya da yazo su kuma da suka zo suka kama to katibu da hudu suka kama wannan rumfar kawai da ta dama turon sai suka dora sai suke tsammanin suna ciki tace a lokacin ina ƙarya fulfula ban ci nama ba ban yi kiba ba kuma lokacin ma babu wadatar abinci saka lokacin da su daga ba su ma gane nan Aisha ba ta ciki ba sai suka dora wannan akwatu akan rakumi an hirya kawai aka tafi ita kuma nan Aisha tana can tana neman sarkarta al'amarin mata dan ka san mace mace ce yanzu abin da ya kamata anan wata kilda na Aisha ta sai a gaya wa manzon Allah sarkarta ta fadi a jira ne in duba ko aje a duba mini ita take ganin har za ta dauko ta dawo ba tare da an tafi ba dan ka gane duk inda mace take sunan ta mace dan ka tana neman sadaka aka tafi kuma wata kin abin da yake ba ta aranta fa tunda fa ita fa matar manzon Allah take kawai ta bata dole za a jira ta ba au ka san cewa matar babba fa kullun sai kai hakuri da ita wallahi tana so ta nuna wa mutane ita ita ce za ka ga mata za mu tafi karfe 7 ta sani za ta ihira karfe 7 amma karfe 8 zaka zo ka hawo mota kai kick ina take ta ina zuwa sai a lokacin ta dauko dan kunnata sa ta dauko dan kunnata sa ta dauko sarka wai yanzu ai direba ya zo wane ne ya zo yanzu dole sai an jira ta sai ta dole sai ita din ita ce wallahi da ciwo amma haka al'ada take wata kin idan an faɗi irin wannan wani zai dan ji sanyi a ransa abinda ake a yi irin wannan a haida dalili saboda haka ita ta nuna ita ce fa dole fa kawai ta san za a jira ta sai Allah ya sa tsotsayi ba a jira ta ba din tace to da naje na nemo sarkata na dawo to suna tsammani ina ciki da aka suka dora suka yi tafiyar su nana Aisha da ta bada uzuri tace wa kanan nisa'u idzaka khifafan mata a wannan lokacin ɗan tsiri tsiri ne ba su tare kitse ba ba su tare tsoka ba a irin wannan lokacin ne fa suka yi tsiran rainiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsire wa manzon Allah dan ka gane labarin da bacin karo da ba ta kada warwara tace na tsire manzon Allah amma karshen rayuwa da Allah ya kawo arziki da wadata muka ci nama muka ci abinci lafiya sai nayi kiba da haka da muka tsira da manzon Allah ya yi wuce
To duk ƙibar da za a ce ɗan shekara 60 ya wuce ɗan shekara 17, kai ka san kohin ba karami ba ne. Ta ce dalilin da ya sa manzon Allah ya wuce ni saboda mun ci abinci, mun samu nama, mun yi ƙiba, saboda haka na yi nauyi tana tafiya da ni. Irin da yadda matanmu suke a yanzu. A ce an fi son mai ƙahin wuya, sai su riƙa rami a haigarsu sun fito da ƙyaro-ƙyaro. A kwana biyu a ce an fi son mai ƙiba, sai suke shan shaka fahi. Na daga nan haka fahe kuma sai na dankari ko? Sai ta dankara su yi kima-kima. To su ma mata a da haka take, ta ce muka sha ba mu samu ƙiba ba a lokacin, ta ce wannan ya sa lokacin da aka ɗora ni ba su ma gane ba na ba. Ya ce abin da suke ce kawai ɗan ganyayyaki da ɗan burasa da ɗan waye, da haka ba wani abu wanda ya nuna cewa ba na cikin wannan haudas ɗin. Bayan ta samu tarkata ta dawo. Kawai ta tada kuma a yari har yayi nisa. Ta ce faji'tu manazilahum wa laysa biha da'in wala muji. Nazo inda aka tsayar da zango, aka tsayar da zango. Ta ce ba wanda zai yi ihu, ba wanda zai amsa, ba mai kira, ba mai amsawa. La da'in wala muji. Ba wanda zai ce cikanka, ba wanda kuma in ka ce ket zai ce maka sannu. Tana ba da labarin da gurin kayo babu kowa. To me kamata ta yi? Ta bi su ko ta jira? In ta bi su za a iya canza hanya, za su iya ratsewa, wataƙila har abada ta ɓata kenan. Da haka a cikin hikimar ta tafiya ta tabbatar idan aka gane bata nan za a dawo, saboda haka inda ta zauna a nan ta sake komawa ta zauna, tana da ƙiri za ta dawo. Tasi lady ce fa, kai ka san wallahi ko an je ƙasar waje an dawo. Eh, dama a bisa ma ƙa'idar tasi lady ce. Ta fi kowa daraja a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kusanci a cikin matan manzon Allah, kuma yanzu da adalci ƙuri'ar ta ce ta fito, kuma tana da yaqini wallahi manzon Allah sai ya sa an dawo dinta. Tace da haka da naga babu kowa, fatayammamtu manzili alladhi kuntu fihi wa zanantu anna alqauma sayaftiduni fayarji'una ilayya. Tace da na sauna a gurina, tace ina da yaqini za a neman a rasa kuma za a dawo inda nake zaune. Fa baina ana jalisu fi manzili, ina zaune a wannan gurin. Ghalabatni aini fa nimtu. Sai kawai bacci, ido na yayi nauyi kawai sai bacci. Wannan ke nuna maka irin aminci da ake da akwai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu yar yarinya ka aure yarinya yar budurwa shekara 15 ka bar ta a tsakanin doka da garki karfe biyun dare, sallah mai kike ji za faru in ta fara kwarara ihu sai abin da Allah madaukakin sarki yayi. Amma ita hetan zauna a wannan gurin da take, kuma kan duk wanda kaga ya zauna a daji har yayi kai gadi har yayi bacci, kai ka tabbatar a cikin abinci yake. Tace ghalabatni aini fa nimtu. To ka'idar a tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin tafiya ce ta sojojin musulmi, ta sojoji dole akwai infantry ko sojojin kundin bala wanda su ne suke fara shiga gaba, akwai uwar rinduna, akwai kuma ƴan baya wanda suke bibiyowa koda wani abu zai biyo baya. To a cikin sabon manzon Allah akwai wanda ya saukar da kanshi haka, shine Safwan ibn al-Mu'attil as-Sulami az-Zakwani. Safwan ibn al-Mu'attil shine shi baya in aka zauna a nan aka yada zango, to shi zai tsaya a bayan ku da kamar kilomita 2 sai kuma anan zai zauna. Idan ya ji alamar kun motsa kun yi gaba, to shi ma sai ya taho. Shi amfanin sa shine wani ana tafiya hulansa za ta fadi, ya je sa walad a ajihu ta fadu, wani ya manta tarbin sa, a ba tarbi ba kai abin kirki ko na. Eh, to wadannan abubuwa wani abubuwa hikima ake bari a hanya duka shi zai tattaro sai rika sawa a cikin ajiyarsa, ya rika sawa a cikin lebe, yana tattaro yana zuwa a dafi har ya karo sojan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Menene lafi ne? Menene lafi? Na? Kayan aure? Na? Kaya ke suna lafi? Na? Na? In ka je wajen masu sakar kaba, akwai wani abu da suke kamar akwato haka da waye, yana da murfi. Wani abu ne ake kira bakin leba, wani abu ne ake kira lafi. Asalin Bahaushe da yake cewa kayan lafi, kayan da ake sakowa a zuba a wannan jakar, suna ake kira kayan lafi. Da haka to shi ma ya zo duk abin da ya tsinta sai ya zuba a cikin lefan shi. An ƙaru da Hausa ɗaya ko? na da abin da nako sai zuba a cikin lefan shi yana tahowa kawai na Aisha tace ban ankara ba shi wannan ya taho inda nake kwance shi wa kenan Safwan ibn al-Mu'attil shi kuma garjin asuba da ta taho ya san mutane sun tashi 12 dare ko karfe 1 na dare ko biyu amma bai taso ba sai ya bari heda garjin asuba ya san kan ya karaso inda mutane suka tashi hakan asuba ya yi saboda haka inda wani abu da aka manta to tabbas zai tsinta idan ya taho a cikin dare to tafiyar sa bata yi ma'ana ba ai zai wuce wani abun bai gani ba sai ce sai da ya bari an rasa sai da ya bari asuba shi ta taho sai ya tunkaro wannan wajen nashi yace to yazo daidai inda nake gari yayi haske asuba ta yi yace fara'a sawada insanin na'ib sai ga duhun mutun yana bacci fa atani fa arafani hina ra'ani wa kad kana yarani qabla an yudrib alayya al-hijab yace yana zuwa kaina sai ya gane yana ganin ni saboda ai da yana gani na kafin a sa mata su fara sa hijabi fasai qatu bir sirja'i kawai yana zuwa yana ganin ka sai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda bai taba tsammanin ganin abin da ya gani a wannan lokacin ba tace wannan inna lillahi ita ce ta tashi ni tace ina tashi ita ce na dauki mayafi ne na rufe kaina wannan yake nuna cewa hijabi kenan mata fuskar su suke rufewa yadda ba za a gan su ba fa khammartu wajhi bi jilbabi na rufe fuskata da rigata tace wallahi ma kallamani kalimatan wala sami'tu minhu kalimatan ghayra istirja'i tace na rantsa da Allah wallahi bai ce mun uffan ba tace ni ban ji ya ce wata kalma ko kwaya dai ba banda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya gurfata da rakumin shi ya take hannunta ita kuma ta haura kumi ya kama alƙala ya yi gaba tace na rantsa da Allah ban ji ya ce kat tunda na haura kumin sa ba ya aka yi kika bata ya aka yi ba ku tahu ba bacci ya kwahe ki dan alamar bude zance ko sai na rantsa da Allah daya bai ga mun ba kawai dai na haura kumi ya jara kumi mun tafi da shi shi kuma da ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har zuciyarsa ta raya masa yanzu wannan matar da ya dauka zai kai ta ce ya tabbatar wannan abin sai ya biyo baya kuma bai isa bai wuce bai dauki matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ka tsinto sarkar mutane ka tsinto agogo ka tsinto hula kuma ka wuce matar manzon Allah da haka yana sani jarrabawa ce ta taho kuma dole ya aiki je ta dan bai sabai zo cewa manzon Allah na wuce matarka a baya kuma ka dauko hula ka bar matata ai dole da matsala da haka kawai sai yake wannan inna lillahi da yake ya san akwai jarrabawa za ta biyo baya tace na rantsa da Allah bai gaya mun ba bai faɗi kowace kalma ba tace ya ja dai raƙumin shi hatta a tainal jaisha ba'ada ma nazalu mawghirina fi nahri zahira tace yana tafiya da raƙumin sa bai ƙara yin magana ba har sai da muka taddarin da su kuma da garjin azhar kai rana ta yi kaifi sai manzo Allah ya ce to a tsaya a huta yanzu saboda kar a shigar da mutane cikin garjin rana da zafi sai da a tsaya a huta to inda aka tsaya aka huta anan ne shi kuma Safwan ibn al-Mu'attil sai zo da rana Aisha saboda haka to yanzu an baro ta jiya da daddare yanzu ga rana ƙuruƙuru an kawo ta saboda haka to munafikai suka dauki abin da za su dauka tun daga wannan lokaci Nana Aisha ta ce fa halaka man halaka fi sha'ani wanda zai halaka wannan ita ce gabar da Allah ya so ya halaka da shi wa kana allazi tawalla kibrahu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ta ce wanda ya dauki nauyin wannan al'amari ya kitsa shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shine ya kitsa a gurgujana ga shi da tayi zan yi kokari in dunkule kissa tace muna komawa Madina kuma sai Allah ya jarrabe ni rahil lafiya sai ta kama ni wata kil sabobin rahil lafiya zai iya fitowa fili wata take a daki a kulle sai aka bar ta a gungurumin daji ita kadai wata kil sanyin wannan idan ya buga jikinta zai iya bata rahil lafiya wata kil an yi doguwar tafiya a bayan raƙumi an ji an dawo wannan jijjiga jikin ha zai iya bata matsala tace to lokacin da aka dawo sai rahil lafiya ta kama wannan rahil lafiya da ta yi wata guda tana wannan rahil lafiya ana shigo a garin Madina aka ce ba ga abin da ya faru ba ya za a yi ta fice daga cikin akwatin ta ya za a yi tun dare sai asuba ta akwai wani abu a kafa saboda haka magana kit sai ta fara fita sai ta fara yawo tana na Aisha tana nan a gida tana rahin lafiya. A hai labari yana zagaye cikin Madina cewa wani abu ya faru tsakaninta da ita da Safwan ibn al-Mu'attil. Tun labari yana yawo ana yin kasa kasa har yanzu samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kai kuma duk karfin imanin mutum aka ga maka wani abu da matarka sai ka ji wani abu a ranka. Da aka ga manzon Allah sai ya samu damuwa a ranka. Tace na Aisha tace ni na san na ga canji. Manzo Allah idan ina rahin lafiya rikicewa ki damuwa kace amma tun da ya samu labari ina rahin lafiya in yazo kofar daki sai ce kaifatiku ya jikin ku sai ya gaba baya jira ya ji tace lafiya ko ba lafiya ba ko ina da kaza tai kaza tace Aisha tace wannan ne shi ne abin da yake damuna wai manzo Allah ina rahin lafiya amma daga kofar daki kawai sai ya jikin ku yayi gaba tace wannan ne yake harfa tani tace ina nan labari na cin manzon Allah labari na cin garin Madina ni ban san me yake faruwa ba har na samu sauki har jiki na ya warware da jiki na warware tace sai na fita bayan gari da kuma baya al'adar mata a wannan lokacin tace ba sa gina ban daki a gidajen su idan nan gidanka ne to Balarabe kawai ne bai dan hali sai tafi kamar junction sai yayi ban daki anan zai je yayi tsugunno amma ban daki a cikin gida ba a yi saboda Balarabe yana ganin wannan abin kazanta ce da tiba kuma yanzu har cikin daki sai to da muka tahida da dare al'adar Balarabe yasa to za ka yana da gun da yake kira za'i gun da yake zuwa bayan gida ili asali za'i to gurin amma da karshe sai aka mai da za'i din shi ne abin da ake yi a gurin maza suna zuwa da rana mata suna zuwa da dare to sai ya fito kuka fito da babar Misbah yar uwa ce tana na Aisha dan haka duk wanda zai fita da dare a da mata biyu uku in aka je kowace ta kama gurinta wannan tayi can wannan tayi can aka gama kowace ta kinfa sai a saki haduwa sai a dawo tace mun fita bayan gari da daddare tace uwar Misbah tayi tuntube tace ta isa Misbah Allah wadan dana wani tace ke wa uwa take cin gadonta tace baki san me yake faruwa ba tace me ku yake faruwa tace shine sai to anan ne aka fasa mata labari tace okay wannan hire kaifatiku tace na rantsa da Allah abin da ya kai ni ban yi ba kuma ban kare ji ba nan da nan kawai tace komai ya dauki rai lafiya ta dawo sabuwa tace sai na kado sai na dawo gida manzo Allah yana shigowa sai tace kamin izini in koma wajen mahaifana haka ake yaji a musulunci ba za ka zo gida ba ka tada matarka ba ta nan ya kai a ce ta yaji wata muguwar ba ta Kaduna ba ta Kano ta san in ka tashi kawai Kano za ka tafi sai ka ce wallahi ba ta zo ba sai ta rai Kaduna sai ta tafi Kaduna ai ita kuma tsan ta sa wani kanan baba ta a Maiduguri muguwa sai ta ce kamar izini in koma wajen mahaifana sai ta jiki Nana Aisha ta tafi wajen mahaifanta tana zuwa gida tace ina so in tabbatar da abin da kulle na yaji gaskiya ne in da akun fasikum bi naba'in fatabayyan tana kuma ita samu mahaifiyarta tace wai da gaske ne mutane suna cewa kaza da kaza a kaina sai tace ki saukaka ma kanki ba wata mata da Allah zai sa mata alluri da kwarjini tana da matsayi a wajen mijinta ba sai ta ji maganganu za a ce ta tsafe shi ta masa asiri ita ce bora asiri suke yi manna suke yi me suke yi tace ba wata mace sai an fada tace ki hakuri tace sai na fahe da kuka tace na san labari kenan ya sarade Madina tunda ni na ji mahaifiyata ta ji ta samu mahaifinta wai haka ne abinda mutane suke fada tace ki hakuri in kina da gaskiya Allah zai fidda ki to wannan tafiyar ta gida shi kuma sai ƙara ta da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da ma a matsayin sa na annabi duk gari ana gulmashi dan gulmasa ake ai matar manzon Allah ba a taɓa matarka a ce ba kai aka taɓa ba dan haka manzon Allah sai ya samu damuwa ai abin ya fi garan shi dan haka sai ya kira manyan mutanen sa guda biyu ɗan cikin gida ya kira Zaid ibn Haritha ibn Thabit ko ko ibn Haritha ko ya kira Zaid ibn Haritha ya kira Ali ibn Abi Talib wadannan duka in gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace ina hada ku da Allah me kuke gani dangane da al'amarin matata zan yace ya rasulullahi nana Aisha tana kaunarka kuma wallahi ba ma mata zaton komai sai na alkhairi ba ma mata zaton komai sai alkhairi ka sa sauki a ranka Ali dan Abi Talib sai ya ce mata suna da yawa a duniya. In ka ji kana da damuwa kai Allah bai takura ka ba. Wasu malamai suka ce wannan ita ce gabar rahim fahimta ta farko akan Nana Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ita mace in dai ka taba gaya wa mijinta wata kalma ɗaya mara dadi akan ta ba ta yafewa. Shi zai ka ga ya faɗi abin da yake daidai. Ali Adamu Labi ya ce ai Allah bai takura ka ba. Allah ya baka dama ka aure duk wanda kake so. Ka zo ka tada hankalinka akan wata mace guda ɗaya. Wannan bata manta ba, amma dai ya samu yaƙini. Sai sake da Zaid ibn Hasabin sai yake cewa ka tambayi yarinyarta inda wani abu na rashin gaskiya za ta baka labari. Sai manzo Allah ya kira Barira, bai wadda manzo Allah ya ayi da Aisha ta bayinta, ta ba da sabunan kuɗin fansarta uqiya 40, silan azurfa 400 kenan ko? Sai tambaye ta ko 4000, tunda duk uqiya silai 40 ko? Kuma ta bada 40 1600 kenan. Sai ya kira ta dai a takaice yace me kike gaya mana danna na Aisha, akwai wani abu da kike shakku akan shi? Tace wallahi babu. Tace ni tsamana da Nana Aisha inna ga laifinta abu ɗaya ne. Tace shi ma kuma yarinta ne. Kawai za ta zo ta kwaba kulli tana so ta yi waina ko ta yi gurasa sai ta fara gangade. In ta fara gangade ta yi bacci a gurin. Wani lokacin har akuya ta zo ta ci ko ta cinye. Tace in tana da aibu a duniya wannan ne, ni kuma duk mai karamin shekaru ba ka raba shi da bacci. Tace amma wallahi ban san wani abu na bacci a rayuwa. Sai ya lalace tabara mu je wajen kishiyoyi. Ai kishiyoyi idan akwai matsala ba sa boye ka. Sai kira Zainab bintu Jahashi. Zainab bintu Jahashi ita ce sa'ar Nana Aisha a gidan manzon Allah. Ita ce abokiyar karawarta. Yadda ka san kowane gida akwai group A da group B, gidan manzon Allah ma akwai group A da group B. Group A bangaren Nana Aisha, group B bangaren Zainab. Ita Zainab tana ji ita ma da karfinta da kuruciyarta Allah ne ma ya sabo ta yace manzon Allah ya aura. Za ka ji abin da kike ji muna ji da shi nan su jefa nan ma su jeho magana. Haka gidanka inda ka aje mace sama da daya biyu uku kawai kai hakuri da yan kanana maganganu. In baka aje ba kuma da kai da ita za ku rika yi kawai. Da ka yi tambayi Zainab yace me kike tsargi akan Nana Aisha, kin ga wani abu wanda yake sa zato? Tace ya Rasulullahi ahmi sami'i wa basari. Manzo Allah da famun asiri, kada kunne na yaji abin da zai jawo mun bala'i, kada baki da ya furta abin da zai jawo mun bala'i. Tace wallahi tallahi ban santa da wani aibu ba. So duk matar da take da sharri ko kowa rufa mata asiri banda kishiyarta. Dan haka duk wanda zai dauko mace indai kawo ta gida ya san me zai kawo, saboda matan koda yana jifin za su zauna lafiya kalau, matan ba za su bari su zauna lafiya kalau ba. Yasa an ka dauko wata mara asali ka kawo ta gida koda za ka zauna da ita kai lafiya kalau, matan gidan ba za su batta ba. Eh ni dai da ubana wallahi ba su batta ba. Aw kage kenan inda wani abu wallahi kishiyoyi sun tano shi. Tace wallahi manzon Allah ban san komai ba. Wannan ya sa manzon Allah ya ji ƙarfi a ransa. ƴaƴan gidan shi da Zaid da Aliyu ba su faɗo wani abu na bacin rai ba. Baiwar gidan shi Barira ba ta faɗo wani abu ba. Kishiyoyinta ba su faɗo wani abu na bacin rai ba. Sai manzon Allah ya hau munbari ya ce wani ya cutar da ni, cutarwa ta kai har cikin iyalina. Wani ne zai hutar da ni sharrin wannan mutuma? Wani ya miƙe hau he rikici ya fara keɓarke a masallaci, saboda ɗan ƙabilar Ausu ne wanda ya kawo magimar ɗan Khazraj ne. Sai kawai saboda wa ɗan ƙabilar ku bane, ai da ɗan ƙabilar ku ne da za ku goyi baya, da ɗan garin ku ne da baya ku ba shi kariya. Sai su sayar magana a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah da ya fa mata ruwa ta lafa, daga nan sai koma gidansu Nana Aisha. Ya taho kenan me ya lallaba matarsa wata ƙarƙun akwai biko a cikinta, ya sa matarka inda ta abin lafi kabita. Haka Allah ya dora mana. Da haka yazo gidan suna na Aisha, yana zuwa yace inna alhamdulillahi ya istirja'i ko ya kutubatul haja. Yace Nana Aisha in kunti almamti bi dhanbin fastaghfirillaha wa tubu ilayhi. In kina ji kin yi wa Allah kuskure ko laifi, ki nemi gafarar Ubangiji, ki tuba zuwa ga Allah. Allah madaukakin sarki zai yafe miki. Allah mai yafiya ne. In kuma baki da laifi to Allah zai baki mafita. Tace Nana Aisha tana ga mu wannan kalmar, sai tace hilai kwar 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 kwar, ido na hayyinke da ruwa. sai tace baba ki bashi amsa tace to me zan ce mashi baba abubakar kenan tace ka bashi amsa yace me zan ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai tace to ni ban san abin da zan iya fada ba sai abin da baban Yusuf ya gaya wa yayin shi aka ce saboda bacin rai da damuwa ta manta sunan annabi yaqub alaihi salam me annabi yaqub ya gaya wa yayin shi na'am innama ashku basi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma aba ita ba madina fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasbu tace ba abin da ya dace da ni fa sai nayi hakuri hakuri kuma yana da maranarsa kulkuri bai taba yin rafin rana ba tace ina fadin wannan kawai sai kuka kuma tun ran da tazo gida jiya kenan da dare tace kwana tai ita hawaye bai tsaya ba kuma wallahi kukanta bai lafa ba tace haka ta kon haka ta wuni har zuwa wannan lokacin da manzon Allah ya shigo wannan an yi wata guda da faruwar wannan al'amari din kenan manzon Allah yana shigowa kuma sai sace fadan wannan tace sai na sake tsincewa da kuka sai na tashi na koma na kudindina a kuryar daki tace manzon Allah na wannan gurin kowa da gurin sai kuma wahayi ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tace sai na ga alamun irin abubuwan da manzon Allah ke yi idan wahayi na sauka a gurin shi tace yana gama karbar wahayi yana meka sai ta abshiri ya Aisha yace albishirinki da na Aisha yana cewa albishirinki sai uwar tace ta hike je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta san fada ya kare sai tace wallahi Allah kadai zan godewa dan shi iwar kadda yanzu tana da bukatar ta yi sujada ta yi ma Allah godiya kafin ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da aka saukar da ayoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa na da Aisha innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu sharran lakum bal huwa khairun lakum li kulli imri'in minhum ma iktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim hazo ayoyi guda 10 Allah ya saukar da su ne dan ya wanke na da Aisha ba ta da lifi ba ta da kuskure shudunta ta akai fata bata suna akai kuma wannan an saukar dan a fadi darajarta da alfarmarta ita ma tace ni na tabbatar Allah zai wuce tace amma wallahi ban taba tunanin ina da matsayin da Allah zai saukar da ayar da za a karanta saboda ni ba tace ni tunanin dai kawai manzon Allah zai gani a mafalki ko wanda suka kira magana za su ce ƙarya suke ko kuma ayi kuran ƙarya kai wa ya ga maka kai wa ya ga maka a gane ƙarya suke tace wallahi na tabbatar zan fita amma ban taba tunanin Allah zai saukar da aya saboda ni ba tace sai gashi Allah ya saukar da aya ɗai har guda 10 a saboda ni in muka bi kissar kuma gobe insha Allah ta'ala za mu tada ayoyi ne har guda 16 10 saboda ita 6 kuma da sauran dan wa'azi ga al'ummar musulmi da kuma abin da mahaifinta Abubakar kada Abubakar Siddiq radiyallahu anha ya fada ar'amu ya fada muna fata abin da muka fada daidai Allah ya amfane mu da shi kuskure Allah madaukakin sarki ya ce mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.